Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani harin jirgin sama da kasar Iraki ta kai a gabashin Siriya ya halaka ƴan kungiyar ISIS 45 jiya Asabar. Komandan rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ya ce jiragen yaƙi samfurin F-16 sun kaddamar da hare-hare kan wasu gidaje uku ranar Juma'a a garin Hajin, inda shugabannin kungiyar ISIS ke wani taro. Daga cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai mataimakin ministan yaƙi na kungiyar da kuma shugaban sashin yaɗa labarai da wani hadimin shugaban kungiyar da kuma babban shugaban ƴan sandanta, a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani. Sojojin Siriya sun danna cikin yankin da ke hannun ƴan tawaye a lardin da Ra'a a wata nasarar da suka ƙara yi tun bayan ta ranar Talata. Rahotannin kafafen yaɗa labaran gwamnati da na ƴan adawa sun faɗa jiya Asabar cewa an yi ta ɓarin wuta da kuma arangama a gabashin lardin da kuma sashin yamma na lardin Suwaida da ke makwabtaka da wurin. Wannan ce rana ta biyar da yaƙin ke daɗa tsanani har sojojin Siriya suka ƙwace ƙauyuka biyu, wato da Al-Bustan da Al-Shumariya, duk a cikin lardin na Dara'a a farkon wannan satin. Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Ɗan Adam a Siriya ta Observatory ta ce an halaka farar hula 18 tun bayan da yaƙin ya fara tsanani, baya kuma ga sojojin gwamnati 13 da kuma mayakan ƴan tawaye aƙalla 10 da su ma aka kashe. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An ƙyale wasu mambobin majalisar dokokin tarayyar Amurka 5 jiya Asabar sun shiga wani sansanin kula da yara bakin haure da ke jihar Florida. To amma an hana wasu jami'ai 5 daga cikin tawagar shiga cikin sansanin. Tawagar ta haɗa da wasu 'yan majalisu 4 da ke wakiltar jihar Florida da kuma Bill Nelson, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa 5 da ke wakiltar jihar ta Florida. Da yake magana da 'yan jarida bayan ziyarar, Nelson ya ce sansanin, wanda ke ɗauke da yara kusan 1,200, na da kyau, to amma ya ce ba a bar su sun ga yara ko kuma jami'an da ke tafi da aikin sake haɗa iyalai ba. Ya gaya ma sashin Sifaniyanci na muryar Amurka cewa akasarin yara kimanin 70 da ke cikin sansanin sun yi magana da iyayensu ta wayar tarho. Nelson, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, an hana shi shiga cikin sansanin ranar Talata, to amma an bar Sanata Marco Rubio na jam'iyyar Republican ya shiga ranar Juma'a. To sai dai shi ɗin ma dai ba a bar shi ya gana da mai gudanar da aikin sake haɗa iyalai ba. Ƙungiyar Taliban Shiyar Pakistan mai tsatsauran ra'ayi ta tabbatar da mutuwar shugaban ta hukumance a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai a gabashin Afghanistan. Sannan Taliban ɗin ta naɗa ko ta bayar da sanarwar sake naɗa wani madadin sa. Mataccen shugaban ƙungiyar mayaƙan Mullah Fazlullah da manyan kwamandojinsa 4 na tafiya ne cikin wata mota a lardin Kunar da ke kan iyaka da ƙasar ta Afghanistan ranar 13 ga watan Yuni, lokacin da wasu makamai masu linzami da aka harbo daga wani jirgi marar matuƙi suka dira kansu gab da ƙarfe 12 na dare. A wata takardar bayani da ta furtar jiya Asabar, ƙungiyar mayaƙa ta Tehrik-e-Taliban Pakistan ta ce majalisar shugabancinta ta naɗa Mufti Nur Wali Masud a matsayin sabon shugaba, sannan kuma ta naɗa Mufti Mazahim a matsayin mataimakinsa. Rundunar sojin Amurka ta samu ganin akwatunan katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka bace tun a yakin Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 akan iyakar Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa, yayin da Koriya ta Arewar ke kokarin mayar da su kasar su ta asali Amurka. Mai magana da yawun rundunar sojin Amurka dake wato yankin ruwan Koriya Kanar Chad Coral ya ce tuni Amurka ta tura akwatunan daukar gawarwaki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin sojin Amurka dake Suwel don maido da gawarwakin gida Amurka. Kasar Koriya ta Arewa ta amince ta mayar da gawarwakin a yayin ganawar shugaba.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai duba batun turkatukan dokar zabe ne na Najeriya da aka nemi a kai ruwa rana tsakanin ƴan majalisar dokokin Najeriya da kuma bangaren zartarwa hamma da mutanen Najeriya. Domin dai a farko yadda hukumar zabe ta shirya shine a zaben shekarar 2019 za a fara ne da zaben shugaban kasa, amma majalisar dokokin kasa suka ce sun canza tsarin, abin da ya haifar da cece kuce cikin Najeriya. To sai dai yanzu ana iya cewa wannan batu ya kawo ƙarshe, domin ko yanzu haka ƴan majalisar sun daidaita sun kuma yi gyara akan wannan wanda ake fata shugaban Muhammadu Buhari ya sa wa dokar hannu. Ga dai shugaban kwamitin hukumar zabe na majalisar dattijan Najeriya Santa Suleiman Nazifi da bayanin da yi wa Madina Dauda a tattaunawar da suka yi akan wannan batu da ma sauran wasu batutuwa.
A majalisar dattawa kun kammala aiki akan dokar zabe, me da me kuka taba?
To, ba shakka Hajiya, kamar yadda kika sani, an dade ana kace na ce a game da dokokin zabe wanda kwanakin baya majalisa ta muhawara ta tattauna kuma ta yi fasin dokokin zabe wa chamba guda biyu, wato majalisar dattawa da majalisar wakilai, wanda aka tura wa mai girma shugaban kasa President Muhammadu Buhari, wanda a lokacin da aka aika masa da wannan dokokin ya duba wannan dokokin ya ce akwai dokoki guda uku wanda ba a gamsu da su ba, kuma ya bada dalilansa wanda wayannan dalilai da ya bayar ya sake turowa majalisa akan majalisa ta sake dubawa. To, wannan dokokin da ya bayar din ne ya amince da wasu, amma akwai guda uku wanda bai amince da su ba, wanda yana cikin sashi na 25 akan yadda za a gudanar da zabe. Na farko kenan, akwai na biyu sashi 50-152 wanda ke maganan kace na ce a game da daman majalisa akan gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Akwai kuma na uku wanda akwai abubuwan da ya kamata C&D wanda ya kamata a saka a ciki ba a saka ba. To, wannan da ya turo mana zai muka yi gyara. Majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai, ta yi gyara a kai. Wayannan sashi guda ukun da ya ce bai yarda da bai amince da su ba, muka cire guda biyu da a ciki. Ɗayan ya ce akwai C&D da aka manta ba a saba wanda an mai da su.
C&D
ɗin yana ba da dama ne wa ƙara, wayanda suka kai ƙara kotu, ya zamana cewa ground din soke zabe. To, an mai da wayannan sashi din guda biyun da ba a sa ba a cikin wannan sabon aiki da muka sabon doka da muka yi. Sannan zai muka ƙara da abu guda biyu, wanda ɗaya yana maganan cewa sashi 49 na uku yana maganan cewa duk lokacin da aka je gudanar da zabe in kadri da bai aiki ba, to kuma ba a kawo wani sabon kadri da ba, to a dakatar da zabe zai bayan awa 24 a kawo sabon kadiri da wanda za a yi amfani da tantance wanda za su tsaya zabe wanda za su gudanar da zaben su kafin a fara zabe. So wannan dole muka kara da wannan, sai muka sake karawa da sashi 140 wanda ke magana a cewa duk in aka yi printing ballot paper aka zo zabe aka tarar da cewa sunan mutum ko kuma logon jam'iyyar sa bata kai, to shi wannan baturen da ke gudanar da wanda yake in charge na printing ballot paper din doka ta ce duk wanda yayi wannan mistake din zai biya naira miliyan 2 kuma in yayi wasa ma zai samu dauri na shekara 2. Wannan shine kawai abubuwan da aka tattaba, amma baya da haka duk abin da shugaban kasa ya ce bai amince da shi ba an cire su a gefe, sannan duk abin da ya ce ya amince kuma aka hada majalisa guda 2 suka yi wannan muhawara din, suka yi wannan zama din, kuma aka tantance aka tabbatar da haka din ne. Sannan yanzu in Allah ya da za a sake tura shugaban kasa domin ya sa hannu a bisa wannan dokokin da ƴan majalisu suka tsaya akai, wanda mun tabbatar da cewa tunda babu kace nace akai in Allah ya da shugaban kasa zai sa hannu. Amma bugu da ƙari INEC su kuma sun turo da nasu suma observations in late cewa basu akwai abubuwan da suke so suma a sake yin gyara akai, wanda zai ba su dama wajen gudanar da zaben su yadda ya kamata, kuma zai kawo musu sauki wajen gudanar da zaben nasu. Amma basu kawo wa'annan request din nasu ba, sun kawo shi yayi letter da suka kawo, amma mun tabbatar wa majalisa cewa muna buƙatar majalisa su ba mu dama mu duba wa'annan koke-koken da INEC suka kawo domin a tabbatar da cewa an sake yin gyara a kundin tsarin gudanar da zabe na dokokin INEC, domin a tabbatar da cewa an ba wa INEC dama yadda za ta gudanar da zabenta hankali kwanciya da 'yan Najeriya za su na'am da shi.
Wannan gyaran zai shafi wannan sabon dokan da kuka gyara din?
Wannan gyaran daban ne. Wannan gyara ne na wanda shugaban kasa ya ce akwai abubuwa guda uku da yake cewa ya kamata a sake dubawa, wanda mun fitar da wa'annan abubuwan mun kuma gyara a daya, sannan kuma mun maida masa yadda ya kamata a maida masa. Amma su kuma hukumar zabe da suka ga akwai dama, shi yasa su suka ce to sun duba su kuma wannan dokan, amma akwai abubuwa wanda suke gani cewa suna buƙatan a gyara domin wannan zai ba su dama wajen gudanar da zaben su yadda ya dace.
To yanzu kun amince da ayi zaben shugaban kasa da farko kafin naku da na gwamnati?
To ai Hajiya, shine nake faɗa miki, wannan shine yake cikin sashi 25 wanda shugaban kasa ya ce akwai matsala a kansu. So wannan shine muka dauka muka ajje shi a gefe, muka sake ajje ɗaya dokan da ya magana akai a gefe, muka kawo wa'anda bayi da matsala da su. So wanda bayi da matsala da su sune muka tura masa cewa domin ya sa hannu akai, sauran a ajje su a gefe tunda akwai matsala a kansu.
To wa'annan yaushe za ku warware su kafin zaben shekara 2019?
To wa'annan yanzu an riga tunda shugaban kasa ya dawo mana da su cewa wa'annan a sake dubawa, tunda ya dawo da su ya ce a sake duba, shine muka ce to bari mu yi sauri wa'anda ya amince da su a tura masa domin ya saka hannu, domin kar ya zama na cewa mun yi lattin kammala wannan kuma ya zo ya shafi zaben 2019. To mun riga mun kammala wannan, amma shi wanda aka ce din akwai matsala akai mun ajje shi a gefe. Yanzu majalisa ma bata ma yi komai akai, bata ajje shi akai, kawai ta yi abin da shugaban kasan yake so.
Abin da kowa zai so ya sani yanzu shine akwai hukuncin kotu da ta ce a koma yadda ake zabe a da, a fara da na shugaban kasa, sannan a yi naku da na gwamnati da kuma na jihohi, majalisun jihohi. Cire shi da kuka yi kuka aje a gefen nan, kun amince da hukuncin kotun kenan ko kuma a'a a yaushe ne za ku koma gare shi? Domin ai annan ne ake da gardaddami dama na ko naku za a fara da na gwamnati ko kuma a'a na shugaban kasa ne karshe ko shine na farko?
To kamar yadda tsarin dokan gudanar da zabe na kasa ya faɗi a da, wanda wato electoral act da ake amfani da shi na da kenan, wanda in ba ai shugaban kasa ya sa hannu akan wannan sabon tsarin gudanar da na kasa ba na yanzu, za a yi amfani da na da kenan. Na da na cewa da zaben shugaban kasa da zaben 'yan majalisu rana ɗaya za a yi, da gwamnati da su kuma 'yan majalisan dokoki rana ɗaya za a yi. To a yanzu dai in dai yadda muka dauki wayannan muka aje a gefe muka mai da hankali a game da inda shugaban kasa ya ce yana son ya yarda ya amince da duk abubuwan da muka yi mun bashi ya sa hannu in ya sa hannu a wannan kinga ya zama na cewa wannan an riga an kammala duk abubuwan da babu kace na ce akai wanda akwai kace na ce akai kuwa an aje shi a gefe in kuma majalisa bata sake duba wannan ba cewa za a yi amfani da abinda tsarin gudanar da zabe na kasa ya fadi wanda shine zaben shugaban kasa da 'yan majalisu za a fara yi.
To shikenan. To sai tambaya ta karshe ita ce ta 'yan uwanka 'yan majalisu da suka riga mu gidan gaskiya kamar Senator Ali Malam Wakili, Allah ya gafarta masa, da Senator Mustapha Bukar, shi ma Allah ya gafarta masa, da kuma Honorable Buba Jibril na majalisar wakilai. Muna fata Allah ya gafarta musu duka. Har yanzu bakwai wani yunkuri a majalisance na sanar da inda za a yi sake zaben cika gurbi ba. To me yake kawo jan kafa?
To Hajiya, kin san komai akwai tsarinsa, kuma majalisar dattawa akwai tsarin da take bi wajen tabbatar da cewa an rubutawa hukumar gudanar da zabe, wato INEC, cewa ga wannan ya rasu, ga abubuwan da yayi, ga waye-waye a rubutawa INEC cewa to gashi an bada dama INEC ta yi gudanar da zabe. To wayannan abubuwan da ya kamata a bi ne ba a kammala ba da sauri. To lokacin da aka kammala kuwa yanzu an riga ina tabbatar miki cewa in Allah ya yarda already majalisa ta riga ta yi yunkurin rubutawa wannan hukumar gudanar da zabe cewa an riga an kammala dukkan abubuwan da ya kamata a kammala, kuma an rubuta musu cewa ya kamata a sanar da su cewa wannan zabe a je a gudanar da zabe. So wayannan abubuwan da aka dudduba su ne ya sa maybe watakila bayan azumi in Allah ya yarda akwai dama na gudanar da wannan zabe. Amma mutane da dama sun bar Najeriya, wasu sun tafi Saudiya, a zo a ce watakila wani dan takaran ma da yake son ya nemi wannan kujera baya kasa. To ya zama wajibi a bada dama musamman wa wayanda suka tafi Saudiya su je su dawo, su yi addu'o'in su dawo, sannan su tsaya takarkaran nan nawa. Amma nasu, amma in ba haka ba, in aka ce an je an bada dama a je a fara gudanar da zabe, wasu sun tafi Saudiya ko kuma cikin azumi, kin ga baya wasu suna son su yi ibada a lokacin yadda ya kamata, ba an shiga su ma hakkinsu. So shi yasa bayan majalisa ta duba wayannan tsare-tsaren da ya kamata ta bi wajen tabbatar da cewa duk abubuwan da wayannan wayanda suka riga mu gidan gaskiyan an riga an kammala da su a majalisa, da duk abun da suka bari a baya duk an kammala shirye-shiryen abubuwan da ya kamata a yi a kai, zai a sanarwa su kuma hukumar gudanar da zabe, domin su kuma daga nan su yi announce ranar da za a je a gudanar da zaben nan.
To wannan jinkiri ba wai ya saba ma dokokin kasa ba kenan ko?
Ai, wannan jinkiri kamar da na faɗa technical abu ne ya faru, domin ana son a duba cewa an bi ka'idoji, an bi tsare-tsare, ba a manta da wani abu ba, kuma wayan abu na daukar lokaci kafin ai, ba wai kawai dan mutun ya rasu yau ba kawai zai a ce gobe an rubuta, domin akwai abubuwan da ya kamata a bi. To wayannan abubuwan ne suka dau lokaci, sannan kuma aka zo aka shiga watan azumi ga su da sauransu. Amma Allah ya yarda, muna tabbatar wa 'yan Najeriya cewa da zarar an yi sallah, to fa kowa zai yi shirin fitowa, masu takara su zo, masu son su tsaya zaben nan ga lokaci yayi, INEC za ta faɗi ranar da za a sa na zabe.
To muna godiya ƙwarai da gaske.
To ke ma Madina, mun gode. Yanzu Amadin ita Madina Dauda da bakon nata, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A yanzu haka dai, tsaffin gwamnoni da dama ne a Najeriya ke fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi yin sama da fadi da dukiyar kasa a lokacin da suke mulki. Daga hukumar nan ta EFCC mai yaki da masu bata dukiyar kasa a Najeriya. Kawai yanzu ma dai tuni har kotu a Najeriya ta aika wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da suka hada da Jole Inyami na Taraba da kuma Joshua Dariye na Filato gidan Kaso, domin yin zaman gidan yarin na shekaru 14 saboda samun su da laifin handamar miliyoyin naira. Kuma baya ga wannan ma, akwai tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Muktar Lamaran Yaro da ma tsohon shugaban kungiyar gwamnoni 19 na arewacin Najeriya Dr. Ma'azu Babangida Aliyu daga jihar Niger dake zaman tafka shari'a da hukumar ta EFCC akan zargin wawure kudaden jama'a. To sai dai batun tsohon gwamnan jihar Kaduna Muktar Lamaran Yaro na daya daga cikin wanda ya ja hankalin jama'a matuka, inda har aka ambatu shahararren malamin nan a Kaduna Dr. Ahmad Gumi yana suka akan lamarin. Ga ma kadan daga cikin abin da yake cewa,
yanzu nan nake fitowa aka nuna mun hoton gwamna tsohon gwamnan Kaduna, an sa shi EFCC ya rike kati wai shi offense ya yi laifi fi sabilillah, wannan kuskure ne.
To kalaman Dr. Ahmed Gumin dai ya janyo maida martani daga musamman ƴan uwansa malamai, ko da yake bai ambaci suna ba a wata hudubar da yayi a gaban dubban jama'a a masallacin Idi na Kwantagora. Shugaban malaman Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa yayi hannun ka mai sanda akan lamarin.
Cikin nau'ukan jihadi akwai yaki da zalunci, to zaluncin nan cin hanci da rashawa na cike shi, domin cin hanci da rashawa babban ciwo ne ga kowace al'umma, wanda yana ruguza jama'a yana kuma wargaza zaman lahiyarsu. Don haka duk wanda yake malami ne mai da'awa kamata ya yi kai wajaba ya taimaka ma wannan shugaban kasa akan wannan aiki, ba yayi katsalin da ko kuma wata magana wadda bata dace ba, wadda ke nuna bai goyon baya ba, domin wanda ake kokarin kwato haƙƙin jama'a gare su taimakon su ake yi, domin ko ba a dawo da shi nan ba dole da ran tashin kiyama sai an dawo da shi. Ashe wanda ya taimake ka yace ka dawo da shi nan ka kubuta ka je lahira cikin mutunci da zaman lahiya, ya taimake ka ne. Yawwa
mallan, kaman wasu za su dauka kaman kana mai da martani ne ga Dr. Ahmed Gumu dan ambato shi yana nuna rashin jin dadin shi game da musamman yadda aka yi mu tsohon gwamnan Kaduna.
Ko wane ne ta shafe shi, domin akwai malamai ana iya samun haka, amma gashi ai akwai wasu jihohi da aka kama wasu gononi har yanke musu hukunci, mutanen jihohin ba su ce komai ba, masu addinin su ba su ce komai ba, to ya za a ce mu namu kuma ba za mu saurara kotu ta aikin ta ba? Kamata ya mu bari kotu ta bincike ta yi hukunci ta tabbatar da laifin mutum ko rashin laifin shi.
To ko yaya lamarin yake a bangaren addinin Krista? Rabaran Musa S. Dada mataimaki ne na musamman ga shugaban kungiyar Takan reshen arewacin Najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar a jihar Niger, ga abin da yake cewa a cikin zantawar mu ta wayar salula.
Kafin sanke ina corruption abu ne wanda ya zama haram ga kowane Krista, Allah ya ci wannan. Saboda haka nan kuma muna wa'azi a kan sa.
Na'am, to ya kamata su masana ko shugabannin addini su sa baki ko gwamnati akan wannan abin da take yi?
To ai zamu ce ya kan da kyau, dalilin kuwa shi ne gwamnati da mutane ne, mutane kuma da gwamnati ne, da haka ban gani ya zama mugu idan har a koda abin da mutane suna gani gwamnati tana yi da ba daidai ba sa baki da ba ba gwamnati shawara ne a gare ni wannan ba zai yi ba.
Masanin shari'a kuma babban lauya da ke zaune a Abuja, barista mai nasara Kogo Umar, ya yi fashin baki akan yadda suke ganin yaƙi da cin hanci na gwamnatin Muhammadu Buhari a shari'ance. Duk da yake dai sau da yawa an yi ta ambatu ƴaƴan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na yin korafin cewa gwamnatin Muhammadu Buhari na yi masu bita da kulli a yaki da cin hancin da tace tana yi. To amma lauya mai nasara Kogo Umar ya ce lamarin ba haka yake ba. A yanzu dai ƴan Najeriya sun zuba idanu domin ganin yadda shari'ar sauran tsaffin gwamnonin da mata tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babacciyar za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.